أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Masu sauraron mu da kallon mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shirin na Fatoyin Rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma na iya aiko da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar 0703 360 1455, ko kuma ta adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatoyin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Da yau dai muna Lahadi ne, 1 ga watan Oktoban 2023, wanda ya zo daidai da 16 ga watan Rabiul Awwal na shekara ta 1445 bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina. Wanda kuma kamar kullum lokaci, a yau muna tare da shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalle OON, babban malami a sangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kenan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Ni kuma sunana Ana Sayyid Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin, sai ku biyo mu. Ta yau kai tsaye za mu shiga cikin tambayoyin naku da kuke aikowa, inda tambaya ta farko malam take cewar, yaya za a haɗa waɗannan hadisai guda biyu, hadisin da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam idanuwansa ne suke bacci amma zuciyarsa a farke take, da kuma hadisin da yake magana akan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci Bilal da ya tashe su su yi sallah, shi ba Bilal ɗin bacci ya kama shi ba su farka ba har sai da rana ta fito.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waɗannan hadisai dukansu ingantattu ne. Hadisin Aisha radiyallahu anha, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa, tanamu aynaya wa la yanamu qalbi, idanuwana suna bacci amma zuciyata ba ta bacci. Da kuma hadisin Anas, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abu Huraira, afwan, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam suke dawowa daga Khaibar, ya zauna zai yi dan abin nan, zai dan yi rullumi, sai ya ce wa Bilal ya farka ya tashe su idan asuba ta yi. Saboda Bilal shi ma ya gaji, ya jingina da abin hawansa, shi ma bace dauke shi. Shikenan Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa duk sai suka yi bacci, sai da rana ta fito ta fara ma dukansu. Annabi shi ne farko wanda ya tashi. Ya tashi Bilal ya ce, da aka yi baka tashi ba a lokacin sallah. Bilal yake cewa, abin da ya ɗauki ranka shi ne ma shi ya ɗauki ranka, akhadha nafsi ma akhadha bi nafsika ya Rasulullah, abin da ya ɗauki raina shi ya ɗauki naka, abin da ya sa mun bacci shi ma shi ya sa maka bacci, ya sa maka bacci shi ne ma ya sa mun bacci. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka matsa gaba suka yi alwala suka yi sallah. Malamai sun ba da amsoshi daban-daban game da waɗannan hadisai guda biyu. Ibn Hajar a cikin Fathul Bari ya kakkawo su, haka Imam an-Nawawi gabaninsa ya kawo amsoshi guda biyu daga cikin amsoshin da malamai suke bayarwa. Daga cikin dai mafi ingancin amsoshi da suke bayarwa shi ne, zuciyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta bacci tana faɗake daga dukkan abubuwan da suka rataye da zuciya, abubuwan da suka rataye da zuciya. Zuciyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta bacci gabarin waɗannan abubuwa, saboda haka yana hararo a girman Allah da ambaton Allah da wato tafakkur cikin abubuwan da suka shafi Ubangiji subhanahu wataala. Ido kuma shi kuma abinda yake tare da shi na mahsusat, abinda ɗan adam yake gani ya taɓa ya ji, abubuwan da suke gefe da shi, shi ma shi ya so suka ta'allaka da shi. Zuciya ba ta bacci daga abinda ya ta'allaka zuciya Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba ta bacci daga duk abinda ya ta'allaka da zuciya. Saboda haka koyaushe zuciya Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ambaton Allah take, cikin zikiri, cikin hararo girman Allah take. Amma ba wannan baya hana idansa shi kuma ya yi bacci gabarin abin da suke kewaye da shi, zanto kamar baccin da mutane suke yi, da in sai yana bacci ba za su ga abin da yake gabansu ba, ba za su ga abin da ya kai ya komo a gabansu ba, har sai in sun tashi daga bacci, to haka shi ma ba'iki sallallahu alaihi wasallam yake bacci. Saboda haka wancan bacci da yayi bacci ne wanda ya shige shi ya gabarin sanin cewa asuba ta yi, rana ta fito. Kaga wannan wani abu ne na zahiri wanda ya ta'allaka da gani da ido, ba wani abu da ya ta'allaka da zuciya ba. Ta zuciya ba ita ke tunanin hudowar rana da faduwar ta ba, wanda ido shi yake ganin tafiyar rana da hudowar ta da faduwar ta. Saboda haka ido zai iya bacci ta gabarin ganin wannan abu din koda zuciya tana fadake. Don haka dan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bacci zuciyarsa tana fadake, bai sa a ce yana ganin fitowar rana da faduwar ta da wayewar gari tunda idanunsa suna rufe. To wannan baccin shine wanda yake cewa tanamu ainaya. Annabi ya tabbatarwa da cewa idan nasa yana yin wannan baccin bai kore wa idan sun wannan baccin ba, ya ce tanamu ainaya, idanuwa na suna bacci. Wala yanamu qalbi, zuciyata ba ta bacci, ma'ana ita ko ba ta bacci daga abin da ya ta'allaka da ita. Idanuna ko suna bacci gabarin sanin abin da ya ta'allaka da su. Saboda babu wani wato tuka da warwara ko cin karo tsakanin wancan ranar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abinda bai gani ba shine hudowa alfiji, wanda yana da alaka ne da ido ba da zuciya ba, da ido ba da zuciya ba. Ibn Umar Maktum makaho ne, Annabi yake cewa la yu'adhin hatta yuqal lahu afwan, yake cewa la yu'adhin hatta yuqal lahu asbahta asbahta. A ƙarshen hadisin yana cewa Bilal yana kiran sallah da daddare, ku ci ku sha har sai Abdullahi ibn Ummi Maktum ya yi kiran sallah. Shine ƙarshen hadisin aka ce shi Abdullahi ibn Maktum makaho ne, baya kiran sallah sai an ce gari abin asuba ta yi, asuba ta yi. Baya yi da ƙira hasashensa shi, sai idan waɗanda suke tare da shi sun tabbatar masa asuba ta yi. Kaga shi zai kira sallah ne lokacin da tabbas asuban ta yi, tunda ba zai dogara da iya nashi ganin ba ne kawai. Kaga shi ido yakan iya wato kasa ganin abin da yake gabansa saboda an rufe shi, saboda an yana rufe. Amma kuma zuciya tana kuma aiki, kawo yana tunani, yana halarto komai daga zuciyar shi. Amma idan sa kuma baya ganin abin da yake gabansa, in yazo zai iya cin karo da wani abu sai ya ce akwai abu kaza, akwai rami da sauransu, amma zuciyarsa tana farke. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko a halin bacci yake, zuciyarsa ba za ta shiga cikin wannan bacci ba, ita zai zama zuciyarsa tana cikin ambaton Allah. Wannan yana daga cikin ansar da suka bayar. Akwai ansar da ke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da halatani. Hala ta farko shine, yanayi na farko shine gadabin yanayinsa, cewa zuciyarsa ba ta bacci a fuska take. Akwai kuma wani lokaci nadira, wani lokaci kaɗan da zuciyar ta kan yi bacci, suka ce daidai wannan lokacin ne wannan hadisin ta faru. Amma wannan yana da rauni, wanda Nawawi yake cewa wancan ansa ta farko ta fi ƙarfi. Saboda wannan shi ne dai abinda kaɗan daga cikin abinda malamai suka faɗa.
To sai wannan mai tambayar take cewa malam, idan mace ta gama jinin al'ada za ta yi wanka, shin dole ne sai ta tsefe kanta ko ko ba sai ta tsefe ba? Kuma aka ce kayan da ta sanya lokacin da take wannan jinin sai ta yi musu wankan tsarki. Shin malam suna son ƙarin bayani akan wannan batu?
Matar da ta za ta yi wankan al'ada ba dole sai ta tsefe kanta ba. Idan tana da gashi mai yawa kuma take ganin cewa ruwa ba zai ratsa gashinta ba, to na kaga wani case ne daban. Ba wai idan kawai ta yi kitso ba ko kuma ta ɗaure kanta ba, a saboda ruwan ya ratsa kanta. Amma idan ya zanto babu wannan abin da zai hada ruwa ya kai ga gashin kanta, bai zama dole ba ta yi abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da abin nan ta haihu, lokacin da Asma ta haihu, za a tafi aikin hajji. Lokacin da ta haifi Abdullahi ibn Zubair, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci ta cewa ta yi wanka, in aka zo wurin ihrami ta yi wanka, ta tsefa kanta ta yi wanka. Kaga wannan ba wanka ne na al'ada ba, saboda lokacin ma tana da yin biki. Saboda ka cewa ta yi wanka ne na ihrami, sai Annabi ta tsefa kanta ta yi wanka. Saboda ka ɗaukan wannan a matsayin cewa duk matar da take cikin al'ada in ta gama sai ta tsefa kanta, wannan ba abin nan bane. Akwai hadisin Ummu Salama da yazo cewa ta tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ta warware kanta saboda Janaba, Annabi ya ce a'a, ba sai kin rufe kanki ba, ko kin warware kanki saboda wankan Janaba. Na'am. Kayanta kuma in har wannan jinin ya taba kayan shi, kin sai ta goge da wanki, kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ki kama shi ki goge shi ki sa ruwa ki abin nan ki girza shi ki goge. Sannan in akwai wata alama ma da za ta bayyana, Annabi yake cewa ba ba zai yi cutar da ki ba, ya fiki ya fiki ba ya ki fi an tadbiki wa taqrisihi bil ba, ki sa ruwa ki goge ku ki abin nan ki wanke gurin, ko da wani alama ta ci gaba da zama a gurin ba za ta cutar da ki ba. Amma in ya zanto rigar ta wato lafiya lafiya, babu wani abu da ya samu rigar, to kaga wannan ba sai ta yi mata wani wanke ta ci ba.
To sai wannan shi kuma yake cewa malam yana tambaya ne akan shin mace budurwa za ta iya tsayar da sadakinta, misali ta ce ita sadakinta shi ne a koya mata littafin Ar-Rijal wanda sa haula Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko sai abin da iyayenta suke so ake bayarwa a matsayin sadaki?
To na farko dai shi sadaki haƙƙin ita mata ce, matar da aka aura sadaki nata ne, da cewa atunisa sadaqatihin nahla, ku ba wa mata sadakinsu. Don haka sadaki na aure na mace ne, ba na iyayenta ba ne, ba na waliyanta ba ne, nata ne ita. To idan ya zanto budurwa ce, to galibi budurwa ba za ta samu maslahar kanta ta iya yanke wa kanta sadaki, wa iyayenta sukan yanke sadaki su ce to a bada kaza, don za su fi sanin maslahatta, shi yasa suka zama waliyanta da za su ɗaura mata aure. Don haka uba yana iya yanka wa ƴarsa sadaki, ba wai lalle sai ya ji shawarar ta ba, musamman ma yawanci in haka al'ada ta gudana, uba yakan yanka sadaki ga ƴarsa. Idan aka samu saɓani tsakanin ɗaya da uba wajen yanka sadakinta, ita ta faɗi wani sadaki, shi ya faɗi wani sadaki, idan ta faɗi sadaqul misli, wato sai ta faɗi sadakin da irinta su shi ake bata, shi kuma wataƙila ya faɗi sadakin da ya wuce a abin nan, to sai a ɗauki nata. Dama ita ce mai haƙƙi, kuma gashi ta faɗi sadaqul misli, ta faɗi abin da yake na sadaki na abin nan. Saboda haka in har aka samu saɓani tsakaninta da iyayenta, to sai a bata sadaqul misli, don a samu zaman sasantawa tsakanin ya da iyayenta. Don ba dace ba don ya za ta yi aure ta bata da mahaifinta, ta ce ita kawai akwai mata littafi, duk da cewa tana da haƙƙin ta ce haka, amma dai ba kamata ta bata da mahaifinta akan wannan ba. Sai a dawo, sai a daidaita akan wani abin da ire-irenta ake ba su, sai a bata wannan a matsayin sadaki. Amma asali sadaki da mai ita nata ne na abin da ne, in ko ba zaura ce da man wannan ba ma sai an yi abin da ba, ita da kanta ma za ta iya cewa a bata kaza, shi kenan, ba sai iyaye sun ce ga abin da za a fara.
To sai wani kita assalamu alaikum, tambayar sai ita ce idan miji zai ƙara aure, shin dole ne sai ya sanar da uwar gida gwajin da suka yi da matar da zai aura? Tana cewar wannan mahaƙinta ne, dole sai ta sani.
Shi kansa gwajin ba dole ba ne, ba dai ko nuna mata ya zama dole. Ana yin haka saboda cutuka da tuhume-tuhume na zamani da sauransu. Amma asali shi musulunci, duk da akwai cututtukan masu yaduwa tuntuni, ba wai sai yanzu ne suka samu ba, tuntuni dama akwai su, ba wai babu su ba, kuma akwai hanyoyin gane su, wasu ma kuma ana sanin masu shi. Amma dai ba a sharɗanta ba shi aure tsakanin miji da mata yarjejeniya ne, idan tara zau bainahum bil ma'ruf, in suka yadda da juna shikenan, ba abin nan. To in aka ce za a yi gwaji saboda su samu ya samu nutsuwa cewa tana da lafiya, ita ma ta samu nutsuwa yana da lafiya, shikenan, suka yi suka gaji juna, ba sharaɗi bane, wai sai kuma matarsa ita ma a nuna mata gwajin waccan an ci ma, to shi ma sai ya kai mata nashi koko, to shi yana tare da ita, za ta ce sai an kawo mata gwajin waccan ta gani. Galibi wannan in ka ga haka, to yana son a kawo rikici ne. Galibi shi ma ai ba zai yadda ya kawo wacce ya san cewa tana ɗauke da wani abin da za su cutar da shi ba, ba zai yadda ba.
To sai ne ke cewa malam, shin akwai wani aya ko hadisi ko nasi da ya bayani akan ana gadan cuta daga iyaye ko kuma wani shakiki?
To in yana so ya ji cewa nassi ya ce ana gadan cuta ko hadisi ko abu da babu, amma dai abinda aka sani shi ne shi ilimi idan da addini ne ko ya shafi gaibi, in yana shafi na addini ne kai kaza ka samu lada kai kaza akwai wato zaka sa abin bautar Allah ce kai kaza Allah zai saka aljanna ko kaza Allah kai kaza Allah zai kai kauta, duk abubuwa irin waɗannan sai da nassi, ba a tabbatar da su da kai a ce ga abu kaza bautar Allah ne ko san Allah da manzansa ne ba tare da nassi ba, babu ruwa shi a ita ibada ana tsayar da ita kan nassi. Haka nan zaka bada labarin abin da ya shafi gaibu, abin da yake samun mutum a kabari ko bayan an tashi filin mahshar lokacin hisabi ko a aljanna ko a wuta, duk wannan ba zai yi mutum ya faɗa da kai ba, ko alamul mala'ika misali duniyar mala'iku abubuwan da suke faruwa a duniyar mala'iku wanda duk ba zai yi wa sai da nassi. To kuma akwai ilimi na rayuwa wanda shi kuma tajriba ce, shi kuma abinda idanu da hannaye da kafafuwa da hawas dai da Allah ya ba dan adam su kuma wannan gwajin suke tabbatar da abin ya zama ilimi ko kuma ya zama ba karbabbe ba, ya zama karbabbe ko ya zama ba karbabbe ba, wanda babu bukatar nassi wannan tajriba ce take tabbatar da shi, bai shafi addini bai shafi aqida ba, to nan baya bukatar sai an kama ka nassi. Kuma abin da ya shafi magunguna abubuwan da suke warkar da wasu cututtuka akwai waɗanda suke da alaƙa da nassi, shi ne wani abin da ba hissi ba wanda baya iya shiga ƙarƙashin tajriba ko tajriba kaɗai ba ta tabbatar da shi ba. Akwai kuma abubuwan da suke ƙarƙashin tajriba ne suna cikin abin da Allah subhanahu wataala ya hore wa ɗan adam na sama ko sararin ko sararin sama ko kuma ƙasa, sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min, to wannan shi ba buƙatar sai an ka nassi, abinda ake buƙata shine an gwada an tabbatar haka ne. Abinda ya shafi ilimin tib, abinda ya shafi ilimin magunguna da ganyayyaki da itatuwa sassaƙi da waye, wannan ba buƙatar sai an ka nassi. Haka nan abinda magungunan suke iya samar da wabutun tajriba ce ta tabbatar, in ka sha kaza za ka warke, in an yi kaza kaza yana faruwa. To haka nan ɗauko cututtuka daga wannan ya tafi zuwa wannan, wannan shi ma tajriba take tabbatar da shi. Yanzu misali ga Adam Sansan ce firra minal majzum firaraka minal asad, ka guje wa wanda yake da cutar kuturta kamar yadda kake guje wa zaki. Me yasa ya faɗa? Saboda tajriba ta nuna cewa in dai za a yi cakuɗe ɗaya ne a tsakanin wanda yake ɗauke da wannan cuta to zai iya yaɗa ta. To haka nan ta hanyar hayayyafa ma ana iya samun wannan, kuma tajriba ta nuna akan samu wannan ɗin, akan haifi mutum a gan shi ya biyo kamar ubansa ko kamar uwarsa. To haka nan wasu abubuwa na khasa'is ma ko ga ɗabi'u, ya ɗauko ɗabi'ar uwarsa ko ya ɗauko ɗabi'ar ubansa ko ya ɗauko ɗabi'ar wani can cikin zuriya. Me yasa yake so a yi aure a gurin da ya dace, ka aure mace mai addini ka samu surukai na gari, ta yadda saboda ya zanto ‘ya’yanka su gado wasu abubuwa masu kyau masu kyau daga iyayensu, kamar Annabi Yaqub, Annabi Zakariya yana addu’a Allah ya bashi ‘ya’na ya risu ni wa ya risu min ali Yaqub wa ja’alhu min ladunka rabbi radiya, ya risu ni ba gado na dukiya ba ce gado na ilimi, gado na annabci na shugabancin addini, ya rigaje ni ya gaji Ali Yaqub iyalan gidan Yaqub waj'alhu rabbi radiya, Allah ka sanya shi ya zama yardaje. Saboda kaga gado na ilimi sai yake addu'a ya samu dan da zai gado san ilimi san addini karatu ya zama shi ma Allah ya bashi annabta ya zama cikin manyan banu Isra'ila. Saboda ka duk wannan yana yiwa ta hanyar tajriba. Saboda in ka jira sai ka samu nassi, to kaga magunguna da kake sha da sai ka jira sai ka samu nassi akan kowane magani, ace in ka sha kaza ka sha ta zargade ka taimaka maganin malaria, in ka sha kaza zai taimaka maganin kaza, kaga kuwa kana da aiki a nan. Saboda akwai abubuwan da suke bukatar nassi karara, shine abin da ya shafi ibada, aqida, maganar gaibu, dole ba a gina su haka nan da ra'ayi ko a ce an gwada ansar addu'a, in kai addu'a guri kaza ana ansa, lokaci kaza ana ansa, wanda duk bai yiwuwa a gina shi kawai da tajriba ce mun jarraba in mun je guka za mu yi addu'a nan sa ko ka an kaga an ansa din wani bayan nuna cewa abin da kai daidai ne to amma abin da ya shafi rayuwa ta yau da gobe abin da ya shafi a ilimin muka na dan adam wanda zai ke abin din sa wannan wallahi ya hore hotun sama da ƙasa da abin da yake cikin su dan ya amfana da su ta hanyar ilimi
to ne kace mallan menene hukuncin mutumin da yake da mata biyu ya samu matsala daya matar tasa kuma kwanan ta ne amma sai kuma gidan wacce ba kwanan ta ba domin kar ya dawo su yi fadan sosai da wacce take kwanan nata ransa ya baci sosai shi ke tambaye menene hukuncin wannan matakin da ya dauka na barin gidan nata
to wannan matakin ba daidai bane kuma mataki ne da in ya ga dama sai ta amfani da shi dan ya rika zuwa can gidan ɗayan gidan yana kwana kullun sai ya takure ta da fada ko dan abu kadan ya hada sai ya gudu ya ce saboda in ya zauna abin zai yi tsanani sai ya koma inda daman can yake so ya ce abin da Qur'ani ya nuna mana cewa ko da zai kaurace mata ya kaurace mata tana kwance kusa da shi ba wai tana nesa da shi ba wajruhunna fil madaji wai kalmar fi take nuna tana nufin guri guda ya tattara ku duka ku ku duka fi zarfiya ce wanda sallarci ce mata zarfiya ce tana nuna cewa duk guri guda ya abu guda ce bai ce wahjuruhunna anil madaji ba bai ce anil madaji ba ya ce an an yi amfani da an shine kabar abin ta tajafa junubuhum anil madaji kaga ba kan shimfida sun bar shimfida su je suna ta kiyamul layli sai ka ce anil madaji dan kuwa ka ce wahjuruhunna fil madaji ana a gurin kwanan ka juya gaba ka kalli gabas ta kalli yamma shikenan ga ta ga ka gashi kuna tare amma kuma ka nuna fushinka ka kalli wani guta kalli wani guta amma dai kuna tare wannan shine fil madaji amma ba ka gudu ba ka tafi wani gidan ka ce ai saboda kada abin yayi nisa to in ka bude wannan kofar shikenan sai a samu kofar da za a rika zalunci kuma mutum baya son ya kwana a gidansa tare da matarsa sai dan wani abu kankani sai ya hada su shikenan sai fushi sai ce ya tafi can gidan a tambaye shi sai ce ai in ya zauna abin zai tsanani shi sai a gudu can ba haka yake ba dan in ba fushin ne ka nuna shi anan amma kanka fita ka bar mata gida
to wannan yake cewa mallan tambaye shi zai iya duban alqur'ani a lokacin da ya tashi domin yayi kiyamul layli
ba laifi in bai haddace bai duba alqur'ani ya duba in kuma ya takaita kan abin da dan abin da ya haddace komai bai tashi zai ta yaraka wannan babu komai
to yake cewa mallan game da zakar shinkafa shin wacce aka cire ma'ana san farira ne bawo ake ba da zakar ko kuwa dai za a yi kiyasi ne akan wanda an riga an cashe ta
a wanda aka cashe aka gyara ita zai dauka zahir ba ba mai san farira ba
to yake cewa mallan shi sabon dan bautar kasa ne sai aka yi tura shi wajen wato wajen garin su alhali kuma yana da wata jarabawa a kasa wato a lafiya a lafiyar sa ma'ana ba zai iya zama a garin da aka tura shi din ba duba da cewa rashin lafiyar tasa tana da matsala kuma ga tsadar rayuwa a bisa haka ne hukumar makarantar da aka tura shi suka yi da shi cewar za su sama masa wanda zai yi aikin a madadin sa sai su yarjejeniyar abin da zai rika bashi a duk karshen wata domin ya samu wannan clearance da suke bayarwa a hannunsu to shi ne ke tambaye mallan shin hakan da yake menene hukuncin sa
ba komai dan larura ta sa shi ba zai iya ba kuma ko makarantar da suke da su karɓi wakuncinsa sun sahale masa cewa ya kawo ne kuma ya kawo da aka ci gaba da abin da ake na taimaka musu wannan babu komai
wani ke cewa mallan shin idan mutum ya yi istikhara wajen neman zaɓin matar aure kuma ya ji yana ƙara son wacce yake nema ɗin ko da ita ba ta cika damuwa da shi ba hakan na nufin cewa akwai alheri kenan
ita istikhara abin da take nunawa ubangiji subhanahu wataala ya sa maka son abin kuma ya kore maka samun abin wato ya kawo maka sauki wajen samun abu shine wayassir huli a cikin addu'a za ka wayassir huli ka sore mai shi ka sauƙaƙe mai shi sun maradda ne bihi sannan ka bani yarda da abin ka sani in yarda da abin in ji ina son shi to kaga an ka samu ɗaya amma ita tana bujire maka ma'ana ba ta son ka kaga akwai matsala duk sanda kake yin kake istikhara ubangiji subhanahu wataala in ya karbi addu'ar ko ba ka zaɓi ya zaɓa maka abin to za ka ga abin yana ta samu kana ta samun sauƙin samun sa abubuwan yana suna ta maka daɗi amma ka ga cewa matsaloli suna ta faruwa ko sun zo sun ƙi tafiya ka zo ka nuna kana son ta ba ta son ka ko kuma kace Allah ya zaba maka ita ba zai zaba maka abinda zai zama maka matsala ba tunda bata son ka bata son ka alama ce ta cewa kai ma ka ji tsananta a zuciyarka tunda abinda duk wanda baya son ka ba zaka ji kai ma kana son shi irin wannan ba indai da ba wata rashin lafiya ce ta shiga zuciyar ba zuciyar da mutumin da baya son shi zai ji cewa shi ma yau da gobe ya tsani mutumin da yake nuna masa kiyayya haka halitta zuciya take zuwilatul quluba ala hubbi man ahsana ilaiha wa hubbi man asa ilaiha sai da ne nace an halicci zuciya akan san wanda ya kyautata mata da kuma kin wanda ya bata maka ya bata mata haka in za ta ce wanda bata maka to kai ba za ta shata ka fita daga ranka ne ba baka cewa dan kai kana so ita bata so to Allah ya zaba maka ita haka
tun yake ce malamin ya ji wani malamin yana cewa ba a yin addu'a da ta shafi bukata bayan sallar farilla saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba amma kuma sai ga wani shafi da yake ciki a lokacin karɓar addu'a da aka turo har da bayan sallar farilla shi ne yake so a taimaka masa da ƙarin bayani shin ana yi ne ko ko dai ba a yi din
mun sha an sa wannan tambayar akwai magana Ibn Qayyim da yake magana cewa ba addu'a ul masala bayan sallolin maktuba ba a samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ul masala ba bayan sallolin maktuba sai dai du'a ul ibada sai du'a ul ibada shine addu'a da ta kunshi kawai zikiri da tasbihi da godewa Allah da kabarbari sune du'a ul ibada du'a ul masala kuma ka roki Allah ya baka kaza ko kai ya baka kaza ko ya maka kaza wannan ita ce du'a ul masala to wannan magana ta shi malamai sun yi magana akan ta wasu wanda suka fahimci kamar ba a yi mutlakan suka dauka ba a yi mutlakan wasu suka ce a Ibn Qayyim bai ce ba a yi mutlakan ba yana nufin ba a yi daga gama sallah mubasharatan ba tare da kai azkar ba kai kama addu'a abinda aka sani shine Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya gama sallah sai ya azkar zikirai da ake da bayan sallah sannan kuma daga baya mutum yana da ikon yin addu'a sa kusan wanda zai karanta ibarar sa magana sa a cikin zadul ma'ad abinda take nuna kenan ba wai tana nuna korewa gaba ɗaya ba kamar yadda ina jin Ibn Hajar cikin sharhin kitabun du'a na Sahih al-Bukhari ya yi wannan magana sannan kuma hadisi akwai hadisi da suka zo akan du'a ul mas'ala din kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Mu'adh ibn Jabal yake cewa inni uhibbuka ya Mu'adh yace ya Mu'adh inni uhibbuka fala tad'anna dubra kulli salatin an taqula allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika yace ya Mu'adh ina son ka kada ka bari bayan kowace sallah kaga sallolin farilla duk sun shiga kace allahumma inni ala dhikrika ya allah ka taimaka min a bisa ambatanka wannan du'a ul mas'ala ce ba tasbihi bane yana roƙo ne a bashi wa zikrika wa shukrika da gode maka wannan du'a ul mas'ala ce wa husni ibadati da kake kyautata bautarka haka wannan du'a ul mas'ala ce adam ce ya faɗe shi a bayan kowace sallah a cikin sunan Ibn Majah da waninsa tabi'a annabi sallallahu alaihi wasallam ayi du'a wa asma wacce addu'a ce aka fi karba sai ya ce addu'a a cikin dare da kuma bayan salloli na farilla addu'a fi jawfi al-layli wa dubra as-salawati maktuba addu'a bayan abuna a cikin dare tsakar dare lokacin da kowa yake bacci mutum ya tashi yana filfilo yayi addu'a da kuma bayan sallah ta farilla nan kuma addu'a ka tambaye shi wacce addu'a ce aka fi karba ba a kayyade shi addu'a addu'a ul mas'ala ita du'a ul mas'ala ana karanta addu'a kawai bi itibari cewa a cikin ta ma ta kunshi roƙon tunda ko mutum yana tasbihi ne yana zikiri yana godewa Allah yana hamdala yana me yake fata yana yawa yana fata ne Allah ya bashi aljanna Allah ya tsare shi daga wuta wannan duk yana daga cikin du'a ul mas'ala shi kansa mas'ala ce dan shi sai sa wasu ke cewa dukkan wata du'a ul ibada ta tazammanu du'a ul mas'ala duk wata du'a ul ibada ta tazammanu du'a ul mas'ala ta kunshi addu'a ta roƙo tunda duk sallah da muke yi, azumi da muke duddu'a, wannan ibada ne, dunna ibada ne. Amma kuma a ciki akwai roƙon, tunda muna yin sallah, muna azumi, muna zakka ba don komai ba, don mu samu kariya daga shiga wuta, mu samu gina aljanna. Wannan shine yasa muke wannan bautar, don mu samu kariyar Ubangiji daga fada wuta, kamar zuwa sai anin nar wa ulkhil janna faqad faz. Abinda muke fata kenan. Sauraka dukkan du'a'ul ibada ta kunshi du'a'ul mas'ala. Sauraka cewa ba a yin addu'a kwata-kwata a bayan sallah, ba kwata-kwata, ba tare da kaidi ba. Yau cewa kai yana daga cikin sunna, idan mutum ya gama sallah kafin ya fara addu'o'i akan bukatunsa na duniya da yau da gobe, ya fara yin azkar, ya fara yin azkar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama, Allahumma anta salamun wa salamatu barakatu ya jalal wal ikram, zai istighfari uku ya faɗi haka, insha Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Sana zai tasbihi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, zai guda ɗari. To duk waɗannan abubuwan ya fara yin su, sannan kuma daga baya sai zo kuma ya daga hannu ya duka addu'o'i da yake bukata. Wannan shi yafi koyi da sunna, kuma ba a cewa ba a yi gaba ɗaya.
To sai wannan tambaya na gaba shi kuma yake cewa, tambayarsa ita ce, idan ma'aikaci ya karɓi bashi a ma'aikatar da yake aiki, sai Allah ya karɓi rayuwarsa kafin ya gama biyan wannan bashin, to hukuncinsa a nan kamar sauran bashin, duk da kamar sauran bashi ne, duk da cewa shi ma yana da kuɗaɗen fansho da gratuity da yake bin ma'aikatar?
Wani hari na binsu, kamar kowane bashi ne, duk bashi sunan shi bashi, idan suna bin shi yana binsu, kiran sai a izamiya. In nashin ya fi yawa, wato shi wanda yake binsu ya fi nashin, shi kiran sai su ɗauki abinda suke bin shi, sai su bashi canjinsa, su ba magadansa canjinsu. In kuma a nasun ya fi nashin yawa a binsu, shi kiran sai su faɗi abinda ya yi saura daga cikin bashin da suke bin shi a biya su. Amma dai bashi sunan shi bashi, tsawon bashi na mutum ɗaya ne, ko bashi na mutane da yawa ne, ko na kamfani, ko na gwamnati, su sunansa bashi.
Wani ke tamalar shi mutum ne wanda yake baya iya kiyasta kyauta ko kuma sadaka, bai ce amma baya kashe kuɗinsa ta hanyar haram, sai dai hatta jarinsa yana iya ɗauka gaba ɗaya bayar sadaka ko kuma kyauta da tunanin Allah zai bashi wasu a dalilin hakan da ya yi. Yace kuma yanzu gashi aure yake so, kuma yana tsoron irin wannan ɗabi'ar tasa a nan gaba. Shi ne ke tambayar malam, hakan da yake almubazzaranci ne ko kuwa daidai ne, sannan wata shawara za a bashi?
Akwai almubazzaranci. Shi almubazzaranci shi ne ka kashe dukiyarka a cikin abin da ke saban Allah ne, ko abin da zai zama cutarwa gare ka ko ga wani. Wannan haramun ne, ko kaɗan ne, ba sai da yawa ba. Wata rance a cikin almubazzaranci ka kashe kuɗi da yawa a inda watakila kaɗan ma ya isa. Wannan ba wai shi ake nufi da almubazzaranci, shi ne ko dirhami ɗaya ko naira ɗaya za ka bayar a sabawa Allah da ita, to almubazzaranci sunansa. Ce wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin kana ash-shaytan li rabbihi kafura. Saboda haka shi almubazzaranci shi ne kashe kuɗi a cikin abin da yake saban Allah ne, shi ne almubazzaranci. Ko kaɗan ne ko mai yawa ne, ko kaɗan ko mai yawa, in dai a wajen saban Allah aka kashe su an yi almubazzaranci, kuma abin shaitan. Wannan kuma hanin shi kuma sai ya zo a cikin dai ayoyin Allah subhanahu wata'ala yake cewa wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basth fataqula maluman mahsura. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika, kada ka sanya hannunka a kukume a wuyanka, shine kar ka zama wato kankamau marwaci, baka iya kyauta ko tasisin kwabo. Wannan shine yadaka maghlulatan wala tabsutha kullal basth, ka kuma ka shimfiɗa hannunka duka gaba ɗaya abinda duk kake da shi ki ta bayarwa, kamar yadda shi wannan yake abinda ya zo maka kawai ka bayar, kai ta bayar, kai ta bayarwa. Fataqud maluman, yayin da zaka kankame hannunka sai ka zama abin zargi, abin suka. Duk wanda ya ji labarin kai ji irin yadda Allah ya hore maka amma kake ruwa, shikenan sai ka zama maluman. Ko mahsuran, lokacin da zaka yi ta watsar da abin da kake da shi, kai ta bayarwa ka zauna baka da shi, to kuma sai ka zama wani lokaci mahsuran, ka shiga nadama, abubuwan kuma su dame ka, ka bayar ka zo wani abu na larura ya taso bai da ka zaka iya wani shine abinda Allah ya hana wani ba shine albazaranci ba dan ka bada duka ba shine albazaranci ba a tarihin musulunci akwai da suke bayar da wa'in an nema su bayar duka duk da cewa ba wai an nuna cewa haka dabi'a su take ko yaushe ba cewa duk abinda suke da shi kawai rabarwa suke kamar sayyidina Abubakar lokacin da za a ce a kawo taimako za a fita yakan kawo duk abinda yake da shi amma ba wai an ce da kai cewa duk sanda ya samu haka yake ba sai na Umar ya kawo rabin abinda yake da shi da a ce haka yake to da watakila sanda adaban zai nema ma babu ya riga ya bayar da ya shigo hannunsa ya juya ya ga wancan yana bukata ya ba shi wannan ya zauna babu sai da ce kawo din zai ce babu amma sai ya kawo ce mai kabar wa iyalanka yace na bar musu Allah da manzansa wannan ya kawo rabi saboda haka hadisin Sa'd ibn Abi Waqqas lokacin da ya rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji duba shi ya same shi yana cewa yana so yayi kyauta da dukiyarsa dan Sa'd ibn Abi Waqqas yana cikin wadanda Allah ya hore wa dukiya ya zama na kuma a lokacin da yake wannan magana ya sade ce mace ita kadai to sai yake ganin in ya rasu ya bar wannan irin ita kadai dukiyar nan ta mata yawa kuma ita mace ce a wancan lokaci kamar yadda muka sani mata ba sa shiga cikin halin haula'i in dai mace ce to za ta samu kulawa ko daga ubanta ko daga dan uwan ubanta ko daga mijinta in tana da miji ko daga danta ko daga ba a samu mace ta shiga wani hali wai ta rasa inda za ta sakanta a wancan lokacin ba a samu haka saboda kai na ga yarsa mace ce za ta samu kulawa ko mijinta zai iya kula da ita ko al'umma za su iya kula da ita haka in ya bar dukiyar zai zama ba abin sai ce zai sadaka da dukiyar annabi ya ce a sai ce to zai da rabi annabi ya hana shi ya ce to zai sulusi annabi ya ce sulusi ma da yawa sai yake ce ka bar ƴaƴanka aghniya ka bar su da wadata abin hannunsu ya fi ka bar su suna roƙon mutane kaga annabi sai ba bashi ya sadaka dukiyarsa ba gaba daya kuma annabi ya yi masa ishara cewa zai haihu zai tashi daga rashin lafiyar kuma zai yaya tunda ya ce innaka an tad'a warasataka aghniya warasataka lokacin da ya ɗaya ce za ta gaje shi amma ce ka bar magadanka da wadata khairun min an tatrukahum tad'ahum yatakaffafuna an-nas suna miƙa hannu mutane su ba su saboda haka kaga ashe ba daidai bane mutum gaba ɗaya ya dinga bayar da duk abin da yake da shi lokaci guda kuma ya zauna baya da komai zaka bukata wata bukata ta kanta so ta larura ce ba yadda aka iya ko gare ka ko ga wannan kusa da kai kuma yanzu kana magana zaka yi aure kaga akwai wani nauyi da zai hau kanka bayan ga kai bukatunka na yau da gobe akwai bukatar matarka wataƙila kuma ka fara haihuwa su ma 'ya'yan duk lakin su yana wuyanka
to sai nake cewa malam ya halatta wanda yake ba da bashi idan aka zo biyan sai ya caji wato ya dau kudin caji sakamakon shi ma za a caje shi a bankin sa
to shi bashi aqdu irfaq ne mun sha fada shi bashi taimako ne ka tausaya ma wani ne ka taimaka mishi ka bashi wanda ka zaka taimaka ka bashi yasa zaka irin wannan lissafi na kuddukun nawa ake jira dan Allah nawa za a jira naira 50 ka ce sai ka damu da naira 50 da aka cire asali bashin da ka bashi taimako ne ba kasuwanci ba ne ba riba kake ci ba saboda ka ta irin bude kofa irin wannan sai riba ta zo ta shigo ka zo a cire maka 50 ka zo ka karbi 100 abunsa ba gaira ba dalili wannan 50 da ta karu ta zama maka riba saboda ka taimako ne kai kanka wanda ka ba bashi ka ya zo ya karbi bashin 10,000 wata kai transfer din 10,000 a cire 100 ko 150 cikin kudinka ka zo ya da maka 10,000 ka ce ai an cire maka damun da zai ji wani abu zai ji kamar to yanzu kai wannan 150 kai ka iya taimaka min da 10,000 ya ce 150 ko wannan ta tafi a cikin account ɗinka wani abu ne kai ba wata rana zaka nema wani waje a saya yanzu abin da muke saya mu yi transfer in ka tashi ci kudin ma ake cira ba kudin wanda muka saya gun sa tare da cewa cinikin mu da muka yi da shi babu wannan kudin na ya cire abin nan amma tunda mu aka yi wa hidima kai ma yanzu wannan bashin da ka bashi ta yi wa kanka lada za ka samu ka taimaka wa dan uwanka to menene za a baka ladan da ya fi abin da duniya da abin da ke cikinta dan an cire 150 ɗinka me a ciki haka ya kamata mu rika sanin manufofin wasu abubuwa da abubuwa da aka ga musulunci ya zo da su ya shar'anta su akwai wata manufa to kan mu manta da wannan manufar taimakon dan uwanka taimakon kanka ne wallahi fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhi dan ce Allah yana taimakon bawa matukar bawa na taimaka dan uwansa ka shiga samu taimakon Allah a dalilin taimaka dan uwanka kuma ka ce sai ya jawo maka da naira 50 ko naira 100 ka manta da irin taimakon Allah da zaka samu akan wannan na'am
to sai wani yake tambayar malam zikiran da ake a sujjada da kuma ruku'u akwai wanda ake karantawa sau daya shin malam ya halatta mutum ya karanta fiye da yan idan ya gama nashi kuma ne wanda ya dago ba sai yake cewa malam ya halatta ruku ayi addu'a bayan an kammala zikirin da ake yi a ciki
zikiri ba ya da haddi na ruku'u ko na sujjada ba ya da haddi kai tai har inda ka gaji abinda dai kawai ya zama na kada ruku'un kai ya wuce tsayuwarka ko sujjada ka ta wuce tsayuwarka amma dai ba a ce in kai uku ko kai ɗaya shikenan ka gama ba za ka iya maimaitawa gurgurdan yadda kake da iko sannan addu'a a cikin ruku'u ma ta halatta cikin sahih bukhari akwai babu du'a fi ruku'u yana magana addu'a a cikin ruku'u ya ka hadisin Aisha yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan fada in yayi ruku'u yace subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li yana yawan fadar wannan kaga nan akwai addu'a a ciki allahumma ighfir li allah ka gafarta min addu'a ce kuma ruku'u yake saboda ka yawanci abinda aka fi sani shine a ruku'u tasbihi kawai yake to amma yin addu'a ma a ruku'u ta ya halatta
dan ke cewa malamin ne hukuncin yin sallah a saman binan masallaci alhali kuma liban yana a ƙasa
babu komai abinda ba a so shi ne a shige gaban liban amma dan liban ya zama a sama ma mu a ƙasa ko ba mu su yi sama liban yana ƙasa wannan babu wani abu
dan ke cewa malamin shin mai aikin kwadago zai iya yin sallah ko limanci da kayansa na kwadagon alhali kayan sun yage ko kuma sun bule ta wajen gwiwa ko kuma jikinsa
Allah ya ce khudhu zinatakum inda kulli masjid ku yi ado lokacin kowace sallah ma'anan ku ka zo za ku tsaya gaban ubangiji subhanahu wataala kai ado zaina abuna bazin ce Allahu ahqqu an tajammala lahu Allah shi yafi cancanta ayi wa ado zaka je biki ko daurin aure ko wani taro ka kan so kai shiga mai kyau saboda in ka je a ganka cikin wani yanayi kyakkyawa mutane su ji dadin kusantarka za ta matsowa kusa da kai to Allah shi yafi cancanta kai masa wannan adan saboda mai sallah yana ganawa da ubangijinsa ka shiga fadar ubangijinka ne kuna ganawa da shi kana masa magana yana maka magana to kuma ka tashi ka je da wasu kayan da ba za ka iya zuwa wajen wani mai gidanka da su ba ba za ka iya zuwa wajen wani gwamnanka da su ba ko wani ciyaman dinka za ka ji nauyi a ce ya ganka cikin wannan kaya ce bace ba ya kamata ya zama na masu aikin hannu su zan su sana da kaya guda biyu kayan da suke sallah da su kuma kayan da suke aiki a cikin su kuma na san da yawa haka suke da yawa an suka je gurin aiki suka cire kayan da suka fito da su daga gida suka nace suka sa kayan aiki to in za su yi sallah sai su kuma cire wannan sakara mai kyau wannan shi wani abu ne mai kyau kware da gaske kuma akwai girmama ubangiji kuma akwai dabbaka waccan aya da take cewa kullu zinatun inda kullu masjid inda kulli masjid saboda haka ba daidai bane mutum ya rika sa kaya mai kyau in zai shiga cikin taro ko zai je cikin jama'a amma in zai zo masallaci kuma a lokacin ne kuma zai sa kaya marasa kyau wannan ba daidai bane musamman kaya wanda suka yi duku-duku suka yi datti suka yi baki suka yi kura ya kamata ya zanto ba haka yake fuskantar ubangiji ba sannan idan so akwai huda gurin da yake al'aura ne kaga wannan shi ma wani aibi ne ba karami ba ana son sitirce al'aura gaba daya kada a bari wani abin da aka ce a sitirce shi al'auran namiji tana fara tun daga cibiyarsa har zuwa kasan gwiwarsa saboda kaga in gwiwa ta fito kaga wani abu na al'aurarsa ta sallah ba al'aurarsa ta tafi ta wajen sallah ba al'aurarsa ta sallah akwai al'aurar sallah ko da ba wanda ta wajen sallah gwiwa ba ta cikin al'aura a wajen amma sallah ana son ga mutum ya rufe har zuwa nan
to ne ke cewa malamin shin mutum zai iya bayar da sadaka kan bashin da ya manta
to ban gane me yake nufi kamar ya yana ana bin shi
ana bin shi ne
ko ana bin shi bashi ya manta ana bin shi bashi to ya zai bayar da sadaka kuma inda cewa ya rasa wanda yake bin shi bashi misali ya karbi bashi amma ya rasa mai bin shi bashi kuma ba wanda yazo yayi da aure yana bin shi bashi amma shi dai ya san akwai bashi da ya karba amma ya manta gun waye karba to shikenan sai ya bada shi sadaka in ya kasa gano mutumin da ya karba kunsa amma da zarar mutumin ya bayyana ko ya gano shi wajibi ya bayar masa kudin sa kai ce ai na riga na yi sadaka in da ya manta ko gun waye karba shi dai ya san wayannan ta hannun sa bashi ya karba ya sai amma ya gun waye karba ya karbe ta ne gun Ibrahim ne ko gun Amr ko gun Zaid ya rasa kuma ya tambaye duk wanda ya kamata san ce su ba su suka bashi ba ya bincika bai samu ba sai sadaka da kudin idan mai kudin ya bayyana cika ka manta fa ni ne da baka bashi ina ta neman ka ba abin nan ba to ba zai ce ai na riga na yi maka sadaka da kudin ba shikenan sai ka kudi ya bashi kuma Allah zai bashi ladan sadakar da ya wuce
sai take ce mallan aurenta ne ya mutu tana zaune a gida amma kuma tana cikin hali na wulakanci da ita da yayanta take tambayar mallan za ta iya addu'a Allah ya hore mata ita ma ta samu ta kama haya idan har za ta rike mutuncin ta da kuma na yayanta din
ne ba da idan tana tare da yayanta a gidanta wanda tana cikin aminci ba gurin da wani abu zai same ta ba wanda babu komai ba ce haramu bane ta zauna wanda ba yadda ba shine take banta da wani wanda yake ba muharraminta ba dan uwanta ba ba mijinta ba madan ita da yayanta su zauna a wuri wannan ba komai
wani ke cewa mallan ya halaccin yin tarbiya da duka ga kananan yara
asali ita tarbiya kalmar tarbiya tana da fadi tana nufin a tsareni yaro har ya zama mai amfani a cikin al'umma shine tarbiya a bashi kulawa gangar jikinsa da ruhinsa a kula da dabi'unsa ta yadda in ya girma zai zama mai amfani a cikin abin hanyoyin tarbiya kuma suna da yawa hanyar ilmantarwa hanyar yin abu don yayi koyi duk suna ciki hanyoyin tsawatarwa akwai uquba da za a yi da baki ta hanyar fada akwai uquba da za a yi ta hanyar hana shi wani abin da yake so lokacin da yake bukata in yayi ba daidai ba akan kai ga duka amma shine karshe ba wai shine farko ba shine karshe kuma sannan duka ba duka irin na kajiwa mutum rauni ba irin yadda mu muke ne da ake zagewa a ba wani kato bulalaye ta shaɗare yau da babu shi ba kuma yadda gurbi a musulunci ga kowanne mutum dai ba haddi min hududillahi ba haddi ba haka kawai a ɗau bulalaye ta shaɗawa yaro jikinsa ya burɗin burɗin wannan baya daga cikin abin da musulunci ya koyar an ce umarci yara su yi sallah suna yin shekara 7 in sun kai 10 ba su yi ba a dake su amma duka nan ba ana nufin a ta karkare a yi ta dukan su ba a ɗauko wani abin da zai yi musu rauni a ɗauko bulala ta farfasa musu jiki sa kebur a dake su wannan ba ko dabba ba yadda kai mata wannan ba bari dan adam saboda kalmar duka suna ta tara shi yasa za ka ga inda Allah subhanahu wataala ya ce mata miji ya hore matarsa da duka bayan ya bi dukkan matakan fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna shine mataki na uku din nan ce darban ghayra mubrih dukan da ba mai saka ciwo ba ba wanda zai sa ta ji ciwo ba ko jikin ta fashe ko ya tsage a wani duka da yake nuna fusatar shi wanda aka yi wa laifi yau mutumin da kai mai laifi kai masa ko sura ka kai masa baka same shi ba zai fahimci cewa lalle ranka ya baci so ba wai ana nufin ya dau bulalaye ta makarta ba ko ya dauki takalmi ta dukanta ko ya cire belt ya ta zane ta wannan ba inda aka yi umarni da wannan saboda haka duka wanda yake nuna bacin rai kawai amma ba wanda zai sa a jiki ya farfashe ko wani abu ba to haka yaro ma shi ma a wani mataki na idan an bi hanyoyin tarbiyya din duka hanyoyin tsawatarwa duka ba a samu cin biyan bukata ba to babu laifi idan an nuna masa bacin rai ta haka amma ba wai a yi ta dukansa jikinsa yana farfashewa ba yana jini wannan baya daga cikin koyarwa ko kaɗan.
To ne ke ce assalamu alaikum ya ce malam wani bawan Allah ne ya siya ba a wajensa bayan wani lokaci da ya ce ya biya shi wannan kuɗin nasa sai shi mutum ya ke cewa ai ya yafe masa kudin sai kuma yace ba haka suka yi da shi ba to shine yake yin rantsuwar cewa ba zai ma yafe masa din ba koda mutuwa yayi to daga yanzu kuma sai ya ga yanayin hali na rayuwa sai yake so yafe wannan mutumin wannan bashin nasa shine yake tambayar mallam ne ne hukunci wannan rantsuwar da yace cewa ba zai yafe masa ba koda ya mutu
san da mutum ya rantsuwa ba zan yi kaza ba ko ya rantsuwar sai da yi kaza sai kuma ya daga baya canza ra'ayi yaga abin da yace ba zai dinnan min shi alkhairi ko abin da yace zai yi ba shine fi alkhairi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai yayi abin da yake shi yafi alkhairi kuma yayi kafara da rantsuwarsa saboda zaka yi kafara rantsuwa ne ta wannan rantsuwar ka yafi masa sai kuma kai kafara ka rantsuwar da kai kafara rantsuwa shine ifamu asharati masakin min awsati ma tu'imuna ahlikum aw kisutum aw tahrir raqaba sun yi ciyar da miskinai goma ko ya tufatar da su ko ya danta bawa ko baiwa wannan kashin farko kenan ko ya yi wannan ciyarwa ko tufatarwa ta mutum goma ko kuma ya danta baiwa kafin lam yaji fa siyamu thalathata ayyam wanda dai ya kasa yin ɗaya daga cikin kuɗin nan bai da abin da zai ciyar ko tufatarwa ko kuma zai babu wata baiwa ko bawa da zai danta to Allah ya ce sai azumin kwana uku wanda ita ce zalika kafaratu aymanikum idha halaftum in kun yi rantsuwa Allah ya ce to wannan ita ce kafara don haka sai yayi kafarar rantsuwarsa in yana da halin da zai ciyar da musulmi goma sai ya ciyar da su shi kenan ya warware wannan rantsuwar ta shi
to ne ke ce mallam mutum zai iya karanta suratul kahfi a daren juma'a ba lalle sai safiyar ta ba
ita suratul kahfi magana mafi inganci wanda yake cikin sai musu ana karanta ta kuma tana kare mutum ayoyinta na farko ko na ƙarshe bisa sabanin ruwaya suna kare mutum daga dujjal daga fitinar dujjal so kuma karanta ta ba wai sai lalle juma'a ba ruwaya da ta zo ta kayyade abin da juma'a tana da akwai magana akan ta fuskar isnadi ruwayoyi mafi inganci shi ne wanda suka zo suka saki abin ba tare da sa musu kayyade da ranar juma'a ba saboda ka kora da alhamis ko na juma'a ko na asabar lahadi litinin kowane lokaci da safe da yamma da daddare alhamis da ya zama mutum yana karanta ta to zai samu wannan kariya daga fitinar dujjal in har ya riske shi
kamar Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma za ku iya kuma da sakonnin tambayoyi na ku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp kan lambar 0703 3604455 ko kuma ta adireshin email na fatirrahma@yahoo.com da kuma shafin fatirrahma da kitan da lin sada zumunta na Facebook amma da mu shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Salim Umar Jalle Mawoyan babban malamin tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da Kinan Kano wanda yake ba mu dama domin kusa tambayoyi da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tsallaka wajen kammalawar shirin Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.